السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wata daliba ce ta rubuto cewa da Allah tana fama da naƙuda, tana buƙata a taimaka mata da addu'a. Muna fatan Allah ya sauke ta lafiya. Allah ya sauke ta lafiya. Wannan yana tambaya akan hadisin sayyidul istighfar. Hadisin ya inganta, hadisi ne sahihi, hadisi ne ingantacce. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa duk wanda ya karanta sayyidul istighfari, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahlika wa adika masabatu, a'udhu bika min sharri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan istighfarin yace duk wanda ya karanta shi da safi muqinan, yana mai yakini idan ya mutu a wannan safiyar dan aljanna ne. Kuma Allah ya taimake shi ya karanta da yamma, daga yamman nan har dare in ya mutu da yakini ya karanta cewa Allah yana gafarta zunubi, to shi ma dan aljanna ne. So babu wata ƙura akan wannan hadisi, ya inganta, kuma kai kokari ka kiyaye. Duk yanda mutum zai kullun kawai gari ka lalum wannan addu'ar ka yi ta, saboda yanayin mutuwa da take zuwa mutane ba shirya ba. Ka karanta da safe in yamma ce ma ka laluma ka karanta. Fahimtum? Wannan yace mallam idan boka ya mutu za a yi mai sallah. Sai a nemo ƴan uwansa boka ya sai ce masa. Ko ba ka bane? Ƴan uwansa boka ya sai ce masa. Da dai can a ƙara ta Allah kiya hanya. Ya malam ya jan hankali akan tayyatul masjid shine gaida masallaci. Duk wanda ya shiga masallaci idan lokacin ya halatta a nafila, to yana da kyau, wajibi ne ya sallar raka'a biyu kafin ya zauna. Bai kamata mutum ya rinka shigowa masallaci baya gaishe shi ba. Haka aka ce tahiyatul masjid sunan shi, sallar gaida masallaci. Wannan yace kuma mallam ya sushuwa gabanin in sun kauce fa, su ma mabiyan ai a kauce suke. Ai kamata ku ne wallahi alaikum yayi. Ai kamar yadda kuke ne ake ba ku shugabanni irin ku. Ibn al-Qayyim yayi bayani akan munanan shugabanni, azzaluman shugabanni. Yace ayyukanku ku mabiyan munanan ayyukanku ne ake tukuikuya su a mayar da su sune shugabanninku. An fahimta? Ba fahimta ba ko? Idan mutane Allah ya jarrabe su da shugabanni azzalumai, shugabanni masu zalunci, masu cuta, masu ha'inci, masu kaza masu kaza, abin da zaka faɗa faɗi. Ibn al-Qayyim yace alƙawarin Allah, Allah baya zalunci. To ayyukanmu na laifuffuka, ƙarya, zina, zalunci, cuta, ha'inci, yaudara, zamba, cikin aminci, cutar da iyali, barnace-barnace, gashi nan dai duk abin da ka san ana yi na ba daidai ba, to wannan ɗin su ne ake tukuikuya su sai a saman mana shugabanni irin wannan ayyukan namu da muke yi. In ji Ibn al-Qayyim. Shi yasa ya dace da faɗin Allah, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum ma bi anfusihim. Allah baya canjawa mutane abinda suke ciki sai in sun gyara halayensu da ɗabi'arsu da abinda suke yi su. Allah kawo mana canji, Allah kawo canji, amin, amma Allah sa mu canja halinmu. A rinka addu'a Allah kawo canji, kuma a rinka addu'a Allahumma aslih lana ahwalana, ya Allah ka gyara mana halayenmu. Matukar mutane suka fantare ba su bin Allah yanda ya kamata su bi shi. Masu zina ba su daina zina ba, ƴan luwaɗi ba su daina luwaɗi ba, masu cin haram ba su daina cin haram ba, ƴan ta'adda ba su daina ta'adda ba, barayi ba su daina sata ba, masu dabanci ba su daina dabanci ba, masu turawa a kashe mutane ba su daina turawa a kashe mutane ba, ba yanda za a samu shugabanni na kwarai. So yanda kuke haka shugabannin ku suke. Allah ya sa an gyara to za a samu gyara. In ku ba haka ba dai to sai abinda Allah kuma ya ga dama yayi sai dai ya bada shugaban ba dan halin mutanen ba sai dan jarirai da kananan yara da tsofaffi da dattawa Allah ya basu wanda zai ji kansu. Kwaro. So ko shugaba ya fantare wajibi yi masa biyayya nan yana nan a manhaji na Ahlus Sunna. A manhaji na Ahlus Sunna ba a ce a zo a fito a yaki shugaba ko a fito na fito da shugaba ba, an ce a masa biyayya matukar abin da yayi umarni a yi bai saba wa Allah ba. Amma in yayi umarni da abin da ya saba wa Allah to anan kan fala sam'a wala ta'a, ba a yi masa biyayya ba a bin sa saboda ya ba da umarnin da ya saba Ubangiji tabaraka wa ta'ala. So wannan yana da kyau mutane a dada maimaita musu malamai masu karantarwa masu jawabi su rinka jawabi wa wannan al'ummar ta gyara halinta. Barnar da dan uwanka zai yana da tasirin da zai sa ka samu shugaban da zai zo ya gana maka azaba. Ai ɗayan bi ne dama, ka bi Allah, Allah ya zaba maka wanda zai taimake ka akan bin sa. Idan ka bi ibin Allah tunda baka bi Allah ba to sai Allah ya turo maka dan uwanka dan adam ita gana maka azaba kuma dole ka bi shi. Sai ka tsaya ka duba abubuwa na barna na ha'inci da rashin gaskiya da ake yi a ƙasar nan. Duk yanda ka cancanta yanzu kana neman aiki ba za a baka ba sai in kana da hanya. Wani ya je interview wani wuri ga takardu ba magana, komai da ka sani daidai wa daida tamam. Bayan an gama masa interview sai aka ce kai wai turo ka ne? Sai ya ce na ga advert ne mana, na ga sanarwa, na gani a internet, na ga abu na. A'a muna nufin kai daga wani bangare kike, ba kai ba ka da wani babba? Ce ni na turo kaina. To wannan fa ina gaya maka ba zai samu wannan aikin ba. Gashi ya ce amma dole a san waye turo shi, saboda kada a zo ba a bashi aikin ba wanda ya turo shi ya zo ya turo wata matsalar. Najeriya kenan. Malamin makaranta yanzu inda ne koyarwa sai ya ba da cin hanci. A wasu wuraren gado na asibiti in zaka kwanta sai ka ba da cin hanci. Danja in tana bayarwa a garin nan yanzu, idan an ga alhajin da in ya zo wuce yana bayarwa ne to ko yana nesa hannunsa ake kira. Ware da gaske komin cikin din da ake, in dai kai in ka zo kana dunkulewa kana mika kai ba za a yi cikin ɗinka ba, ana gosulo kwaya open boot open boot open boot. Sai ga wani ya zo da mota a makare ofisa hawaye ya gani lafiya da rike ne ka mika masa ce a uga hawaye waya komod shike na ya tafi akan abin da ya bayar bai wuce 50 naira ko 100 naira ba. Haka muke, babu adalci babu gaskiya. Talaka ko in ya shiga hannun mutanen nan wayo Allah ya sauke. Makaranta mana yanzu ba a samu sai da hanya, an ce aje makaranta an je makaranta, akai yaran primary an kai su, akai secondary an kai secondary, su je su yi jaraba sun je sun yi, su ci jaraba su ga, su je jami'a su ka je jami'a ka yi jarabawan ka ci kai mai, in an zo duba sai an duba suwaye 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 aka turo su suwayen alfarma, sai an fara sallama in alfarma, sannan a duba in an ci sa'a a ɗebi wanda da sauran vacancies kenan. Akwai waɗanda automatic dama ana ba su admission ne ko an yi posyomi ko ba a yi ba ko mai kawai mutum wuce zai. Haka ake a ƙasar nan. To wanda kowa da kuma muna wannan a garurukan mu a inda muke ya zamu samu wani shugaba a sama da zai tausaya mana ko yanzu ku duba abin tausayi abin kunya abin bakin ciki abin da ake a kasar nan wai mutane wai mutumin da zai shugabanci kasa karara ana tallancin hanci ana raba kuɗi wa yan delegate ana raba kowa yan jarida suna fada ana fada shugaban da zai hau mulki fa ya hana cin hanci da rashawa fa yace kar a yi fa saboda is corruption fa shi fa yake kiran waɗanda za su zabe su fa yana ba su kuɗi wajen nawa wajen miliyan nawa wani a bashi dala 10,000 ka san nawa ne dala 1,000 yanzu wajen naira 100,000 ne da wajen 80 fa to 180 ɗin nan ka buga ta sau 15 haka ake ba wani akan kawai ya je dangula ƙura'a ya zakuwa ne kun wannan wanda zaka zaban fa wai shine wai kuma zai hawaye maka mulki wai ya maka adalci you are just deceiving yourself wallahi wannan is complete deception ne wallahi yaudara da ha'inci da cin amana kuma gashi nan a media ana fada kuma kana zamanin wanda zai wannan shine in ya hau kuma zai zo ya maka adalci airport nan kaje zaka tafi wallahi nake gaya maka in ba sa ka ba raina ma hankali sai Allah tsaka ba da wannan in ba ka wallahi sai a tsaya ka ce akwai matsala a passport ɗin karan kai dade wallahi wallahi awun kayanka kaya ku lura da wannan corruption ɗin da yake cikin mu kaya zaka je zaka yi tafiya da kayanka fa ba wai access luggage ka samu wai ko ya wuce kaida ba normal a auna kayanka a auna sai ga mai auna yana cewa to amma nan sauri ka gani da Allah mallan sauri a kamar ya sauri ka bada wani abu idan baka bada wani abu wallahi sai su bar kayan a wurin a loda kayan waɗanda suka biya wani abu sai a loda kayan su a sa a jirgi kai kuma kana can an baka bodin fasaka hau jirgi kayanka yana nan sai ka dira a can kasar da ka je sai ka tarar babu kayanka dan ba a doro kayan ba wannan kananan masinjoji ma'aikata suke wannan abun a airport kuma an san suna yi malam idan aka ta bude maka barna da rashin gaskiya da mutanen mu suke ba a cewa komai malami a jami'a lecturer ko a college ko a nan sauran su zai zo ya kawo handout ya ce kin jarrabawa ta sayan handout dina wallahi ko kin jarrabawa ta sayan littafi na ya je ya ciyo bashi ya buga littafin sa ya dace ko mai dace ba sai ya zo ya sayar wa ɗalibansa sai ya na dole ya ce duk ɗalibin da yake son CA ya je ya sayo littafin nan ya kawo littafin in gani in masa signing wallahi haka ake a ƙasar nan waɗannan fa duk su ne suka harhaɗu suna yi wallahi mu shugaba na ƙwarai muke so wani shugaba na ƙwarai kai kaje kai da kawai da abin da shugaba ya ce kai kaje kai in bai saba wa Allah ba ya saba wa Allah kuma sai ka san ya za ka yi ya halatta mace ta yi wa 'yar uwarta sallar gawa addu'a ne ya halatta mace ta yi wa mace sallar gawa amma bai halatta mace ta wuce ta yi limancin sallar gawa maza su bi ta ba sai dai ba laifi su yi su mata suna iya yi tunda addu'a ne tunda ya halatta zance mafi inganci mace ta yi wa ɗan uwanta mata limanci amma ta yi wa maza bai halatta ba wannan haramun ne kuma an yi wa sallar ba ce ba ko ƴaƴanta ne kuma ta yi wa akwai wani clip da ake nan ana yaɗawa makircin mutane da makiya addini an ji an samu wata mace a nan ƙasan turawan nan ta zo ta wuce gaba wata irin sallah tana sallah in ta ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ta fassara da turanci a sallah fa da hannunta ta rike kirjinta ta yi kabudu sannan gashi kuma wasu suna binta da maza da mata a sahun baya kuma ci masu bin nata matan ma ko dan kwali ba su da shi da matsatsun kaya kuma tana karatun duk aya in ta karanta sai ta fassara ta da turanci kuma ta yi ruku'i ce Allahu Akbar sami Allahu liman hamidahu ga maza ga mata suna binta wannan yakar musulunci ne fada ne da addini bata addini ne ba na jin akwai wani musulmi na kirki na arziki da ya karanta musulunci a wata kasa da zai je wannan jahilci, duk da cewa na sani akwai an samu a wata kasa an samu wata mata da su yi mutane limancin juma'a a wani wuri an samu wannan, so amma kwabar bata kai na wannan na ƙarshen da aka nuna ba, so ya kamata ku sani ba daidai bane kuskure ne. Wannan ce malam an dauko gawa mutane suna miƙewa, ai mun karanta a farkon littafi cewa da ana yi amma ya zama mansukh ba dole bane, ba dole bane sai ya miƙe shi da Allah. Malam ina buƙatar addu'a daga gare ka da kuma sauran ƴan uwa akan wata buƙata da nake nema wajen Allah, Allah biya mana gaba daya. Wannan shi malam kai magana a kyautu da mu'amala da zamantakewa tsakanin abokanan zama, yace shi inda yake zama galibin ƴan bid'a ne, babu abin da babu duka yana tare da su, to ya zai yi su ma ka kyautu da musu mu'amala, idan ka musu mu'amala mai kyau shine za su gane aqidarka mai kyau ce, wala Allah su gane in ka musu fadakarwa su fahimta ko tattaunawa ta kama ka da su wata ran su gane su fahimta, amma kana gaba da su baka kula su ko da aqida ku ta sha bamban shi'a ne wace irin aqida ne ko meye ne ma, kai dai abin da aka dora ma kai wa mutum mu'amala mai kyau ka gaisa da shi in larura ta same shi ga zai ka masa jaje ba dan koyi ba saboda kai kikkiawar mu'amala ta yadda zai zo ya fahimce ka nan gaba. Shari'a ta dora mana haka, manzo Allah yana zuwa yana gaida ba yahude ma ba shi da lafiya. Wannan yace da Allah malam akwai wasu ƴan mata daga wata islamiya lokacin da aka yi magana cewa a taimaka a bada sadaka din nan na kayayyaki, sun yi kokari sun bada kayayyaki sun ta kawo kayayyakin su sai da suka cika manyan buhuna guda biyu, ce malam da Allah suna bukatar addu'a wai a sasu addu'a Allah ba su mazaje na gari masu albarka, ce yace wallahi malam sun yi kokari ana fadan maganar nan suka yi ta kawo kaya Allah ya taimaka musu, to muna fatan Allah ya ba su mazaje na gari Allah ya taimake su. Dama mace in ta yi abin da ta yi daga ƙarshe sai ta ce a mata addu'a Allah ba ta miji, to ku kuma abin da Allah ya jarabe ku da shi kenan, duk kwalisar da zaki koma me da zaki daga ƙarshe sai dai ki ce miji kike nema, to sai a kyautata ai bi Allah a kyautata mu'amala mutum ya zama kammalalle kamilalle da dabi'a ta kwarai don ya samu maza na gari, wannan mazan dai da kuke azabtar da su a gidajenku kuma ga sunan ana nan ana ta neman su, musamman ina faɗin wannan magana saboda matan da su sun riga sun fada gida na gidan azaba wa maza na titin kuma suna neman Allah kawo maza, yawwa sai kaɗan daga cikinsu wanda Allah ya zaɓa su ne suke faranta wa mazajensu, amma wani ya karanta maka rayuwar da yake a gidansa abin wallahi ba daɗi ba daɗi. Wani fa ya ce shi fa auren nan fa da ba dan Allah ne ya ce ai ba da zai yi ba ma fa, kaga wannan bai dace ba kenan, kuma babu matar da bata san darajar aure da kimar aure ba irin matar Bahaushe, Bahaushe ba Fulatani suna da wahalar sha'ani, sai dai wanda Allah ya sa suka fahimci addini, mace in ta samu wuri sai ta yi kokari ta mai da kanta kamar ita ce ma mai gidan gaba daya, ne ma take ta rinka dila ka tana sarrafa kai yadda ta ga dama kawai, wannan kuma ba daidai bane ba, san zuciya rashin ladabi rashin kimantawa ga bakin cikin rayuwa tashin hankali babu ciniki a kasuwa albashi babu albarka, kafin wata ya kare ka cinye albashin ka ciwo wani bashi kuma a gida ana dada maka wani bashin kaga ba dadi. Muna fatan Allah ya ba ku mazaje na kwarai, Allah ya sa ku din ku zama na kwarai, sadakar kaya ba shi ya nuna cewa ku na kwarai bane ba kawai, yawwa gaskiya ne, a samu aqida a kyautata a kiyaye a daina fita ba hijabi ba lallabe jiki a rage alaka da maza, ana yawo a titi ana cin cingam ana makale makale da rataye rataye ana ta zance ana abin nan ba kyau a kiyaye, ba zan can ne na ce ba kyau ba na ji wani a Ne wannan wannan yake cewa gashi wai wani yana cewa gashin sai ya kone yayi ja wai zai iya dain kamar ya kone ya kone ya ja
ya kode
yawa wanda ce to ya kone ya ja kuma ta gashin sa ya kode yayi ja ba laifi mutum zai iya amfani da abin da zai kara wa gashin sa kyau ya kara mai baki in dai ba canja kalar gashin yayi ba anan abin da nake so ku fahimta asalin gashin sa ka menene ha baki ne to shi kuma wannan dayin din da zai dauko ya saka me zai sa wa gashin to kai fari ne sai kai amfani kai wanka ka kara fari ko ka shafa mai da zai kara maka fari laifi ne abinda aka hana canja halitta yanzu kamar misalin shi ma ba kowanne ba dan ya halitta idan yayi fari kai rina shi da ana rini da lalle kamar yadda hadisi ya zo akan wannan ana yi ko gemu ko nan so idan mutum yayi amfani da wani mai da yake kara wa gashin sa baki yake kara masa kyau yake kara masa laushi ya halatta ko mace ko namiji irin shampoo shampoo da ake amfani da su don gyaran gashi duk ba laifi bane amma mutum yayi amfani da sinadarin da zai canja wa gashin sa kala ya maida shi ko gashin turawa ko nan wannan shine haram so tunda kodewa ya kake so ka dawo da shi hayyacin sa ba laifi bane ba sai kai ka dawo da shi Allah ya taimaka eh masu furfura ana rina furfura ai da ba da baki ba da wannan da wannan abun da lalle ne kamar lalle ne haka wani abu ne jaji haka an san lina za ga yana wannan shi ma akwai maganganu ne akan su shi na baki din da sauransu wasu suna halattawa din a saka wasu kuma suna haramtawa wannan wai yana magana ne akan mutanen da suke zuwa masallaci ko wurin taron mutane alhali ba sa tsaftace bakin su haka to yana ganin kamar ko akwai wanda ma ciwo ne ko cuta ne ko wani makamancin wannan to ga kuma hadisin da yake magana cewa duk wanda ya ci tafarnuwa ko albasa kai ya zo masallaci to shi ma wannan mutumin da yake da wannan larurar shi ma sai ya zauna bai zai zo masallaci ba a sai a ci da shi ya je ya tsaftace bakin sa mana ko duk yanda mutum ya kai ga wato ƙazantarsa alal aƙalli ya kamata ya kyautata jikinsa yayin da zai je cikin jama'a kima ne ka je cikin yan uwanka cikin ni'ima cikin haske cikin ƙanshi kuma wannan mutum zai iya yi Allah bai hana mutum ba akwai abubuwa da yawa da ake amfani da su wajen kyautata tsaftace baki ga makilin ga brush nan ga aswaki nan arha muna da darbejiya mai yawa a garin nan in ba ka da kudin aswaki ma idan babu ma akwai gawayi ai gawayi ba ai very good Allah gawayi kuwais ga shi baki amma in ka sa shi a bakin ka tattauna ka guggoge haƙorinka yana fitar da datti ƙwarai da gaske yana taimakawa so idan mutum ya tsaftace din zai kawo ya mutum zai zo fake da wannan abun ya ce bai zo masallaci ba dan Allah ka ji wani abu wai saboda an ce mutum ya ci tafarnuwa ko ya ci albasa yi zaman sa a gida to wai shi wannan tunda shi ma bakin sa yana wari to ya iya zama a gida a wannan ba daidai bane shi yasa shari'a ta ce daidai da mutum musulmi din ya rike ta bakin saboda mala'iku ya tabbata a riwayar hadisi idan mutum ya tashi yana sallah da daddare yana karanta Qur'ani mala'ika yana hadiyar karatun nasa kuma annabi ya ce a hadisi innal mala'ikata tata'azza bima yata'azza bihi banul insan mala'iku ma suna cutuwa da abin da dan adam yake cutuwa da shi so bai kamata ka cutar da mala'ikan da ke tattare da kai ba ka kyautata jikinka so yana da kyau mutum ya kula da shi din dan ya zamanto ya bi shari'a kuma ya samu lada muna fatan Allah ya ganar da mu Allah kuma ya taimake mu ƴan uwa da yawa sun rubuto addu'o'i da ake ta bukata muna fatan Allah ya biya mana bukatun mu gabaki daya Allah ya biya mana bukatun mu ya Allah duk wanda yazo yake da bukata a wannan wuri ka biya masa da wanda ya rubuta da wanda bai rubuta ba Allah muna cikin wani yanayi da muna bukatar madadi da taimako halin da ake ciki na talauci da rashi da bukata kasuwa ta yi kasa babu ciniki babu tsaro babu security ana cikin damuwa ga shugabanci da ake neman samar da canji ya Allah ka zaba mana masu tsoron Allah da za su tausaya mana amin ka sa mu gyara halayenmu da dabi'unmu ba dan halinmu ba ka agaza mana amin Allah kada ka dora mana wanda zai mana azaba. Ya Allah wannan wahala da muke ciki Allah ka sa ƙarshen ta kenan.
Amin.
Duk wani abin da yake kulla mana na makirci, na fitina ko a gida ko a daji ko a kasuwar mu ko a masallatan mu ko a hanyar mu ko a ina ne. Ya Allah masu wannan abin ka fahimtar da su su gane su dena.
Amin.
In ba masu fahimta bane Allah ka mayar musu da makircin su kansu.
Amin.
Allahumma kfina sharrahum.
Amin.
Allah ka raba mu da sharrin su. Ya Allah in sun shiryo ka mayar musu shi can kansu.
Amin.
Kuma ka ba mu tsaro, ka ba mu kariya.
Amin.
Ka ba mu nutsuwa, ka ba mu kwanciyar hankali.
Amin.
Ka ba mu abin da zamu ci da abin da zamu sha.
Amin.
Marasa lafiya cikin mu suke kwanci, Allah ka ba su lafiya.
Amin.
Kuma Allah idan tamu ta zo ƙarshe ka ba mu kyakkyawan cikawa.
Amin.
Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa.
Amin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Amin.
Wa salamun alal mursalin.
Amin.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.